بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 7 ga watan Shawwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438, daidai da 1 ga watan July shekara miladiya ta 2017. Wannan shine kaset na 109 daga cikin jerin gyar kasusan karatun littafin Iqtida Usrat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim, wallafar Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci, tabbatar da wato alwala'u wal bara. Ibn Taymiyyah na kawo mana nasushin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda suke tabbatar da haramcin koyi da kafirai, haramcin bibiyar tafarki da tsari da manhajin kafirai, sawa'un waɗannan kafirai zuriyar ne maguzawa ko kafirai ne masu littafi irin Yahudu da Nasara. Allah ya saka mushi alkhairi. Muna ta bibiyan Ibn Taymiyyah yana tattauna mana mas'aloli dangane da ainihin wato hukunce-hukuncen da ke da alaka da kaburbura da ibadojin da ake a wurin su, da abin da ya halasta da abin da bai halasta ba, a inda har ya tsallaka zuwa ga maganganu da suke da alaka da ainihin wasu hukunce-hukunce da suka shafi ainihin abubuwa masu alaka da waɗannan. Za mu tashi a inda yake magana akan mas'ala ta ayan nan faɗin Allah da Allah ya faɗa cewa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ابن تيميه yace وقد قال الله تعالى الله ubangiji madaukin sarki yana cewa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, kuma ku ji tsoron Allah ubangiji alladhi tasaaluna bihi, wanda kuke roƙon junan ku da shi, kake cewa don Allah ayi min kaza, wal arhama, da kuma wato wattaqul arhama, ku ji tsoran zumunci, kada ku datse shi, kar ku yanke zumunci. Malam yace ala qira'ati hamza wa ghairihi mimman khafada al arham, yace yana so ya bayyana wannan hukunci ne a bisa qira'a hamza da waninsa waɗanda suke yi mallafazin al arham wasali kasa, su karanta shi da wattaqullaha alladhi تساءلون به والأرحام. الإمام حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات أبو عمارة الكوفي وانا بابا مالمي دقا تكيما لمن سنة دا مالمين كراءات الله قفت مش شيني كي كرن توجن دا والأرحام. حكا نما يتبتا شوى ابن عباس أتكين صحبي دا الحسن البصري أتكين تابعي دقا سنة كرن توجن دا حكا. الإمام حمزة سنن شكينا حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات أبو عمارة الكوفي بابا مالمين نقصر كوفة نقصر كما لمن حديثي دا القرآن دا قري واتم سمن ديكي ريتا أكن عينه واتو إلمي نقادو يا رسول جران دا شكرا دريد حمسن دا شرا الله قفر تمشي ينا دا حديثي أتكين الكتب الأربعة دلتاف صحيح مسلم أتكين أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري ne kawai bai fitar da hadisin shi ba. Baba malami ne masanin fiqhu, masanin hadisi, mai tsoron Allah da takawa, wanda ya kware a wajen ainihin wato ilmomi da dama. Yana sana'ar saida mai ne, yana siyo mai daga Hulwan ya kawo shi kasar su ta Kufa, yana siyarwa, wato babban attajiri ne mai safara. Kisa yake ce mishi Malam Hamza Az-Zayyat mai saida manja misali. Wasu malamai suna kyama kira'arsa, daga ciki akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal saboda yawan sakat da yawa a cikin ta. Karanta tarihinsa a cikin tafin Siru A'lamin Nubala da littafin ainihin wato Ma'rifatul Qurra' al-Mashahir ko al-Qurra' al-Kibar duka dina al-Imam Adh-Dhahabi, da littafin Tarihul Islam duka dina al-Imam Al-Hafiz Shamsuddin Adh-Dhahabi, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Amma Adh-Dhahabi kamar yadda ya faɗa a cikin tarihin yace ijma'i da ya kulla akan karɓar ƙira'a Hamza, ɗaya ce daga cikin ƙira'o'i 7 tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. An samu malaman da ma idan suka ji ana sallah bayan an yi kabbara, in akai karatu da karatun watan Hamza sai kai su fita sun fasa yin sallah saboda wato rashin yadda da wannan kira wallahi almusta'an to wannan wurin tasaluna bihi an samu masu karantawa da tasaluna sune Asim da shi Hamza din da Kisa'i wasu kuma suna karantawa da tasaluna da shadda akan sinu sune Ibnu Kathir kenan da Nafi'u da Ibnu Amir waɗannan su suke karanta shi da tasaluna malam yace wa qalu tafsiraha wa qalu wanda suka karanta suka ce wal arhami sai aka ce fassara ta ma'anarta ai yatasaluna bihi wa bil arham suna roƙon Allah suna roƙon junansu su ce dan Allah kuma suna roƙon junansu su ce dan zumunci kama yuqalu kamar da za a ce sa'altuka billahi wa birrahimi na roke ka dan Allah kuma dan zumunci wa man za'ama min an-nuhati annahu la yajuzu al-atfu ala ad-damir al-majruri illa bi'adati al-jari daga cikin malaman nahwu musamman basariyawa kenan jumhur al-basariyin waɗanda suke ganin cewa sam bi halasta a sake yin atfi akan suna majruri ba tare da an maimaita harafin jarran ba haka malaman nahwu suka faɗa malaman nahwu basara kamar yadda ainihin al-imamu ibnu malik yake faɗa a cikin alfiya yake cewa wa audu khafidil lada atfin ala damiri khafdil lazimun kad ju'ila yace walaysa indi laziman wa kad ata fin nasri wan nazmi sahihi musbata yace wa audu khafidin maimaita harafin jarra shine khafid lada atfin kafin ayi atfi ala damiri khafdin kafin ayi atfi akan damirin harafin jarran lazimun yace sun ce dole ne qadju ila haka suka ce walaysa indi laziman yace amma ni a guna ibnu malik ba dole bane wa qad ata tunda dai an samu yazo babu maimaitawan fin nasri a cikin zube wan nazmi da waqi as-sahihi ingantacce musbata ya zo ya tabbata babu maimaitawa qur'ani ma yazo da shi shine kaman nan kaman fadin Allah wasudda anis sabili wa saddun anis sabili wal masjidil harami atfi ne akan ainihin wato wasaddun anis sabili wa kufrun bihi to kaga da sai a ce wa bil masjidil harami amma sai aka ce wal masjidil haram da qur'ani yazo da shi an samu larabawa suna fadan haka a cikin shahararriyar magana da ake ruwaitowa larabawa suna cewa suna fadi su ce kamar da zai kawo mana gashi nan a cikin matinin zamu karanta ma fiha ghayruhu wa farasihi dan haka yace malaman nahwu wadanda suka ce ba a iya adafi akan damirin jarra sai an maimaita harafin jarra yace to suna fadan wannan ne a matsayin shine abin da yafi shahara fa inna ma qalahu lamma ra'a galibal kalami bi i'adatil jar sun fada haka ne saboda sun ga cewa mafi yawan zancen larabawa yana zuwa da maimaitin harafin jarra kamar da Allah ya ce misali fa khasabna bihi wa bidarihi al-arda kaga fa khasabna bihi wa bi darihi aka maimaita ba'u haka ainihin wato fa qala laha walil ardi fa qala laha walil ardi i'tiya taw'an kaga an maimaita lamun din ko da fadin Allah na'budu ilahaka wa ilaha abaika kaga na'budu ilahaka ba a ce wa abaika ba sai da aka maimaita wa ilaha saboda shine ainihin wato zai fito da zancen fili babu iskali wajen wasalci shi to da suka ga wannan shi yafewa a cikin zancen larabawa sai suka ce malaman nahwu basara kenan saboda suna da ittiradi ba sa an san shawaz sai suka ce duk inda aka samu irin wannan to shazi ne yanzu wannan ayar akwai malaman nahwu basara da suke tsaurin ido su ce ai akwai kusuri a cikin ta da an karanta wal arhami sai su ce lahani ne tare da cewa qira'a ce tabbatacciya daga sahabi ibn Abbas. Malaman nahwu basara suna da wannan tsaurin idan game da kuskurantar da duk abin da ya saba wa asalin ka'idojin da suka saka. Allah ya gafarta musu. Malam ya ci gaba da cewa dan haka sai aka samu daga cikin malamai waɗanda suke ba basariyawa ba, malaman nahwu Kufa musamman, da kuma Yunus ibn Sa'id yana daga cikin malaman nahwu basara, amma shi da al-akhfash da jumhurul kufiyun sai suka ce al-kufi sai suka ce babu laifi. Ka karanta littafin tafsir na ibnu ashur da ibnu kathirin da littafin awdahul masalik na ainihin wato sharhin alfiya da littafin shururul zahab, dukkanin su na al-imam ibnu hisham al-andalusi, duk sun yi waɗannan maganganu da tabbatar da cewa babu laifi ya halasta ai atafin ba matsala bane insha Allah, kamar yadda yake gashi qur'ani ya tabbatar yace wa illa in ko ba haka ba faqad sumi'a min al-kalam al-arabi nasrihi wa nazmihi, an ji zancen larabawa waƙensa da zubensa, an ji a cikin shi al-atafu, an ji wannan atafi biduni zalika ba tare da maimaitawa ba, kama haka sibawai, kamar yadda sibawai ya bada labari cewa ma fiha ghayruhu wa farasihi, wannan farasihi atafi ne akan wancan damiri na ha'un ghayru hu, to wannan hu din damiri ne wanda yake fi mahallin jar, to sai akai atafin wa farasihi akan sa, ba a ce ba a maimaita a ce ma fiha ghayruhu wa ghayra farasihi ba, ina fata mun gane. Wala darurata huna, cika ku kuma nan babu larura tunda ba waka bace, da waka ce sai a ce laruri ne kamar da su basariyawa suke fada, kama yadda i mithlu zalika kama yudda'a mithlu zalika fi shi'ri, kamar da suke wannan tutiyar idan game da waka ne sai su ce ai akwai watin darura wazani ne, li'annahu wa li'annahu kad sabata fi sahihi anna Umar qala, yace kuma saboda ya tabbata a cikin ingantacciyar riwaya cewa Umar ya ce اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا, يا الله مومن كسانتي دائدان منشي غتيكين واتن كامبر روا فري سيمو يتوسلي دا منزنكا دا الدعاء منزنكا عليه الصلاة والسلام سيكا شايد دا موروا سيتي نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا fasukuna, yau kuma ya Allah muna neman tsanantuwa zuwa gare ka da addu'ar babban manzanka Abbas kenan radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamu ala nabiyyi, ya Allah ka shayar da mu ruwa fayusqauna, sai a shayar da su ruwa. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih al-Bukhari wa fi an-nasa'i wa at-tirmidhi wa ghayrihima min hadith al-a'ma alladhi sahahu tirmidhi, sannan a cikin littafin al-imam an-nasa'i da al-imam at-tirmidhi da wasu littafan da isnadi tabbatacce wanda tirmidhi ya hassana shi hadisin makahun nan annahu jaa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu an yad'u Allah an yurda basarahu alaihi, makahun yazo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya mishi addu'a Allah ya dawo mishi da ganin sa, fa amarahu an yatawadda'a fa yusalli, sai manzon Allah ya umurce shi cewa yayi alula yayi sallah raka'ataini yayi sallah raka'a biyu wa yaqula yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma, yace ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantarka ta hanyar manzanka annabi Muhammadu manzan rahama din nan salawatullahi wa salamu alayhi, ya Muhammad, sannan sai kuma yace ya kai annabi ya nabiyyallah ya kai wannan annabi na Allah, inni atawajjahu bika ila rabbi, ina fuskantan ubangiji na ta hanyar addu'arka fi hajati game da wannan bukata tawa litaqdiyaha, dan Allah ka biya mu ita ya Allah, Allahumma fashaffi'hu fiyya, ya Allah ka sanya ni cikin cetan manzanka, manzo Allah ya ci mishi wannan addu'a, haka ainihin al-imam at-tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi, haka al-imam Ahmad ma ya ruwaito, fada Allah sai wannan bawan Allah ya roƙi Allah, manzo Allah kuma ya mishi addu'a din bayan shi ya roƙi Allah faraddallahu alaihi basarahu, sai Allah ya dawo mishi da ganin sa, wal jawabu an hadha an yuqala, to yanzu wani sai ya ce eh to ai gashi an yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi an yi tawassuli da Abbas gashi manzo Allah ya bada umarni ai tawassuli da shi ga waccan aya da karatun wal arhami ta bada dama ai tawassuli da rahimu kenan yace to fal jawabu an hadha amsa da za a bayar game da wannan an yi qala sai a ce awwalan abu na farko la raiba anna Allah ja'ala ala nafsihi haqqan li ibadihi almu'minin babu shakka akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kanshi haƙƙi ga bayinsa shi da kanshi ne yace bayina suna da haƙƙi kaza a kaina kama qala ta'ala kamar da Allah yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini mun daura wa kanmu tilas mu su Allah zamu taimaki mu'minai mu ba su nasara wa kama qala ta'ala kamar da Allah kuma yace kataba rabbukum ala nafsihi arrahma kataba bi ma'ana aujaba rabbukum Allah ubangijinku ya wajabta wa kanshi yin rahama to wannan shine malame suke cema wato haƙƙi ne na tafaddul Allah ya wajabta wa kanshi wannan haƙƙi ne dan falala ba wai dan ya biya su haƙƙin abin da suka yi ba wai dan sun suna da wani abu da suka yi zai biya su mukafa'a ba Allah ne ya ba su rai ya ba su dukiya ya ba su addini ya sa musu imani kuma suka bauta mishi sannan sai ya ce kuma to haƙƙi ne a kaina in sai wannan bautar na biya su haƙƙi ne a kaina in sai sadaka na biya su kaga duka komai nashi ne da mutanen da dukiyar da tawfiqin gam da katar din yan aikin alkhairi duka na Allah ne dan haka babu wani haƙƙi da bawa yake da shi haƙƙi wai na musayi yadda yake haƙƙi tsakanin mutum da mutum in akwai bashi ko ciniki ko jingina ko alƙawari ya cika ba irin wannan bane wannan haƙƙi ne na tafaddul mu'tazila sune suke wa Allah rashin kunya sune ba su da hankali kamar da ibnu hazm ya fada a cikin al-milal al-fisal fil milal wal ahwa wa nihal cewa su suna fadan wannan haƙƙin yace sai ka ji suna yace suna da hauka haka ya fada junun hauka da ka sani haka ya fada karanta ainihin babun da ya magana akan mu'tazila yace mu'tazila suna da hauka sai ka ji dan sai yana cewa haƙƙi ne akan Allah dole Allah yayi kaza dole Allah yayi kaza sune masu cewa dole Allah ya yi al-asla wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun ma alaihi wajib da suke cewa dole ne Allah ya yi abin da ya dace kuma dacewa bisa tunaninsu ba sune za su tunanin cewa kaza ya dace sai su ce dole Allah ya yi ya dace misali su ce ya dace Allah ya saka duk wanda ya mai aikin alkhairi aljanna sai su ce to shine aqidatu ta al-adl dole kawai wanda ya yi aikin alheri Allah ya sa shi aljanna dole wanda ya aikin da ba na alkhairi ba sai su ce dole Allah ya sa shi a wuta wanda kuma bai aikin alkhairi ba bai aikin da ba na alkhairi ba sai su ce to ya shiga manzila bainal manzilatayn wannan addinin mutazila kenan addini ne rashin kunya ga Allah Allah ka tsare mu dan haka zaka ga suna iya raddin komai da kuntatun hankalin su ya kasa karbar shi shine ibnu qayyim yake fara a cikin duniya yana cewa malil ibadi alaihi haqqun wajib malil ibadi alaihi haqqun wajib huwa awjabal ajral jazilal shani huwa awjabal ajral azimash shani malil ibadi alaihi haqqun bayi ba su da wani haƙi akan Allah wajibun wanda za a ce ne dole ne huwa awjabal ajral azimash shani shine ya wajabta wa kanshi lada mai girma ne shi Allah mabuwayi yace kalla wala amalul lahu wala amalul ladayhi sa'igun yace kuma sam babu wani aiki a gare shi wanda za a ce wai ya kai yawan abiya da ladansa wato babu aiki da mutum da Allah ya biya shi ya ce wai Allah ya iya biyan Allah dan misali kaddara ka shekara 60 a duniya kana ibada 60 to za a biya ka bil muqarana kenan bayan shekara 60 sai ka ba aljanna a ce kowace shekara da irin shekararta kaga shine mukafa'a ke to kuma sannan shekarun lahira ba irin na duniya bane inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kaga ba Allah mutum ba zai iya yin abin da zai ce ya biya Allah ba ko kuma abin da Allah ya bashi na ni'ima wai ya kai saboda yawan aikin shi ne shi sa manzo Allah faɗa karre ya ce ba za ku shiga aljanna dan ayyukanku ba sai dan falala Allah aka ce har kai yace har ni illa yataghammadani Allahu bi rahmati saboda kalli kuma baya ga haka kalli irin kusurin da muke da shi gazzawar da muke da ita wajen farillai da sunnoni da sauransu. Yanzu dauki misali ku aya da aka ce an gwada sallar mutum bata kai ba, za a cika mishi da nafilfili. To kalla da kyau ka gani, nafilar da muke ta kai nagarta farilla, in ka bai nafila baka ji kamar kana yin wata sallah ce mai muhimmanci. To kuma an ce da shi za a yi ciko, to ya za a cika da shi kenan, tunda bai ma kai kyan na asalin ba, kawai falala Allah ce. Da haka kullum mai ta'adda Allah ya sa mu a cikin falalar shi, Allah ya rangwanta mana ya gafarta mana zunubanmu. Da haka wannan haƙƙi ne na falala da Allah ya ɗaura wa kanshi, cewa idan bayi suka yi tauhidi suka mutu da ainihin tauhidi babu shirka sai gafarta musu, idan bayi sun yi imani sai ba su nasara. Allah yana da rahama wadda ta galabaici azabarsa, Allah yana da ainihin tausayi da sauki wanda ya hauhawa akan fushinsa da intikaminsa. Allah ka gafarta mana. Wa fi sahihaini anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adh ibn jabal wa huwa radifuhu. A cikin Bukhari da Muslim manzon Allah yace da ainihin wato Mu'adh dan Jabal shugaban malaman lahira radiyallahu anhu yace masa a lokacin yana goye da shi Mu'adh, manzon Allah yana goye da shi akan abun hawa, yace ya Mu'adh atadari ma haqqullahi ala ibadihi, kai Mu'adh ka san me haƙƙin Allah akan bayi, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, yace ya manzon Allah, Allah da manzansa suka fi sani. Qala haqquhu alaihim alla ya'budu ay ya'budu, haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta wa Allah, wala yushriku bihi shay'an, kada su shirka da Allah. Atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika, ko ka san menene haƙƙin bayi su kuma akan Allah idan sun aikata haka? Qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon shi suka fi sani. Qala yace haqquhum alaihi alla yu'adhibuhum, haƙƙinsu akan Allah shine kada Allah yayi musu azaba matukar sun yi imani sun yi tauhidi sun yi aiki. Fa hadha haqqun wajaba bi kalimatihi tamma wa'dihi as-sadiq, malaice kaga wannan haƙƙin ya wajabta ne ta hanyar kalmomin Allah cikakku da alƙawarin Allah na gaskiya, ba wai su bayin ne suka kawo haƙƙin ba. Wa qad ittafaqa al-ulama ala wujubi ma yajibu bi wa'dihi as-sadiq, malamai sun hadu akan cewa duk abinda Allah ya alƙawari to abin tabbas ne zai faru saboda cikar gaskiya Allah da cika alƙawarinsa. Wa man awfa bi ahdihi min Allah wa tanaza'u, sannan malamai suka yi jayayya, hal yujibu bi nafsihi ala nafsihi, to yanzu nan Allah da kanshi sai ya daura wa kanshi wani abu na wajibi? Ala qaulaini, maganganu biyu, wasu suka ce i wasu suka ce a. Wa man jawwaza zalika ihtajja bi qawli subhanahu, wanda yace eh Allah yana da ƴancin ya daura wa kanshi abu na wajibi, ya kafa hujja da fadin Allah da Allah yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma, bimaana awjaba rabbukum ala nafsihi rahma, ubangijinku ya wajabta wa kanshi rahma. Wa bi qawlihi fil hadisi, da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi as-sahih ingantacce da ainihin manzon Allah yace, Allah ya ce a cikin hadisul qudusi, inni haramtu dhulma ala nafsi, lallai na haramta wa kaina zalunci, waja'altuhu bainakum muharrama, kuma na sanya zalunci ya zama haramun ne a tsakankaninku ya ku bayi. Al-Imam Muslim ya fitar da hadisi akan haka, wal kalamu ala hadha mabsutun fi mawdhi'in akhar, Ibn Taymiyyah yace zance akan wannan qadiyya ta yuwa ko rashin yuwar a ce ga wani abu wajibi akan Allah da ya daura wa kansa, yace to ba na aka tattauna ta ba. Sai ka koma littafin Iqamatud Dalil ala Ibtalil Hiyal ta Ibn Taymiyyah din, da kuma littafin Qa'idatun Jalila fit Tawassul wal Wasila da Majmu'ul Fatawa, a waɗannan wuraren ya tsaya ya zage kwanduwa ya magana akan wannan matsala da tabbatar da cewa eh Allah yana da ƴancin ya wajabtawa kanshi abu, kuma idan ya wajabtawa kanshi saboda cika alƙawarinsa Allah yana cika alƙawarin, baya sabawa alƙawarin da Allah ya yi na falala da rahama, to Allah baya saba shi saboda cika falalarsa. Amma alƙawarin da ya yi na azaba da intiƙami, to Allah yana ahuwa ya yi rahama a kansa saboda cika falalarsa nan ma. Wa amma al-ijabu alayhi subhanahu wa ta'ala wa at-tahrimu bil qiyasi ala khalqihi fa hadha qawlul qadariyya, amma sanya wa Allah a ce kaza wajibi ne akan Allah Ubangiji, kaza kuma haramun ne akan Allah, ana wa Allah kwatanci da bayinsa, kamar yadda za a ce wajibi ne akan bayi su yi sallah, haramun ne akan su sha giya. Kaga wannan shine kaida bayi ko? To irin sanyawa Allah yayi wannan kaidojin, malam yace fa za qaulul qadariya. Wannan magana qadariya ne. Qadariya kuma dai su din ne sune mu'tazila. Suna da yana daga cikin sunayen su. Wato wasu mutane ne waɗanda suka samu matsala a cikin rayuwar su, asalin tarihin su yana bayuwa zuwa ga kamar da malamai suka bayyana karanta littafin Al-Farqu Bayn Al-Firq ta Al-Baghdadi da littafin ainihin wato Al-Milal ta Al-Imam Ash-Shahr Satani, littafin Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal ta Malam Ibn Hazm al-Andalusi, Allah ya gafarta musu gabaɗayan su, da kuma littafin Majmu'at al-Adyan al-Mawsu'at al-Muyassara lil Adyan wal Madhahib al-Mu'asira, wanda ainihin wasu majmu'a na malamai suka buga duk wannan tafai mana nan da su a saman maktaba mu dinnan wallahi alhamd. Zaka ga bayanai akan ainihin wato Mu'tazila da sunayen su. Daga cikin sunayen su akwai wannan suna na Qadariya saboda musun kaddara da suke. Daga cikin sunayen su akwai Mu'tazila din saboda kasancewa ko dai dan sun jaye jikin su daga dukkanin al'ummar musulmai. Sun ce su kai suke da hankali, suke da tunani, suke iya fassara nasoshin Alkur'ani, ko kuma saboda kabila ta faru na itizal da Wasil ibn Ata ya aikata a aikace na gujewa majalisin malamin shi Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri, Allah ya gafarta mishi. Duk wannan malamai sun kawo game da abin da yake ce musu Mu'tazila, suna da ainihin tsaurin ido da barna a cikin aqidarsu. Su ne masu magana akan tauhidi a bisa irin wannan tsari nasu, da adalci a bisa irin wannan tsari nasu, da kuma manzila bainal manzilataini, da ta'wilus sifat, da ainihin wato kore sifofin Allah, da ƙaryata nassoshin hadisai ingantattu da zaran su saba wa hankalinsu. Daga cikin simat na Mu'tazila akwai kuma raina hankalin musulmai, ganin cewa duk wani musulmi wanda baya cikin su to wawa ne, yaro ne, bai san abin da yake ba, bai fahimci na sun shi ba. Irin yadda wannan Dr. Ahmad Abubakar Gumi yake, irin shi ne, irin tarbiya ce ta Mu'tazila. Wato ya kamata mutane su gane Mu'tazilanci da ake fada ko sufanci ko kadariyanci ko salafiyanci ba fawai sai ka je an maka ID card ba sannan ka zama dan wannan aqida. Inde kana aiki da mujibat na aqida shikenan. Kamar Hausa ne, koda ba kai ba haushe bane uwa da uba, inde kana jin Hausa ka zama cikin Hausa. Yes, yanzu ka je kudin ana rikici, akwai wanda pasto ne ma an kashe shi da sunan Bahaushe saboda dan arewa ne, pasto ne dan Jos, ana rikici a Fatakol arna ƴan wunshi suka kashe shi, suka ce shi ma Bahaushe kuma malami ne a addinin ma saboda mai Hausa yake. So dan haka identification na kungiyoyi na addini yana bayuwa ne zuwa ga duk wanda ya iltizami da aqidar. Salafiya da kake fada abaka ne, to ba salafiya bane kai, ko kana bin manhaji na salafiya. Kafin mutum ya zama salafi sai akalla ya lazimci abubuwa guda hudu waɗanda suke ba shi dama ya zama yana kan manhajin salafiya. Na farko, dole ya dace da salaf akan aqidarsu game da ifbat, game da ainihin ilahiyat, game da ainihin wato aqidarsu game da rububiyya, dole sai ya dace da su akan wannan, shine mataki na farko. Mataki na biyu, dole ya dace da su akan manhaji. Manhaji anan shine salon yadda suke rayuwarsu, salon yadda suke addininsu, salon yadda suke ibadarsu, salon yadda suke raddi, salon yadda suke gudanar da mu'amalolinsu tsakaninsu da sauran mutane. Manhaji kenan. Na uku, sai kuma at-talaqqi wal istidlal, dole ya dace da su a wajen talaqqi, ta ina salaf suke tsotso abubuwan da suke kafa hujja da su, kuma ya suke kafa hujja da su, shine at-talaqqi wal istidlal. To mafi yawan wanda suka fada anan suke faduwa, mafi yawa za ga mutum za a ce bai musa aqidar salaf, ya yadda da sifatu al-khabariyya, ya yadda da su kamar shi wannan dake Kaduna, za ka ji baya musu sifatu al-khabariyya, ya yadda yana kururuwa, zaka ji mutum yana kururuwa cewa yana bin manhajin salaf, amma sai ga wajen at-talaqqi wal istidlal to sun shafi banda salaf. Saboda agun salaf talaqqi shine an san Al-Qur'ani doran sa, da an san matanin sunna doran ta ta inganta. Fassara fa fassaran magabata din daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina tabaka uku to amma wajen an san fassara ba a ware kwaya daya a ce sai fassara shi duk wata inganta ko bata saba ma wadancan asalin ba ana karba ina muka gane wannan sahabbai isu isu babu wani kwaya daya da suka ayyana cewa sai fatawa shi za a yi da ita suna aiki da fatawa duk wanda a cikin su ya san fatawa duk wanda ke da ilimin wata fatawa a cikin su ya ga musu za su bi sannan randa aka gane fatawar shi ba daidai bace za a yi watsi da ita akan wata fit inganci sannan sahabbai in an ce kuma wai ana so a rike manhajin wani kaman Maliku saboda wai a fita daga sabani saboda kada a wayi gari wani abu da aka yadda addini ne yanzu kuma a inganta wani hadisi sai zama wannan abun ba addini ba ya daga cikin shubha ko to sai ka kalla da kyau shin a cikin sahabbai da zamanin tabi'ai da zamanin Maliku din babu wannan sabanin akwai ashe ba za ka fita da wannan sabanin ba ko da ka tsaya akan malikiya tunda a zamanin sa akwai sabanin littafin irin su musannad na ibnu abi shayba musannad na Abdurrazzaq littafin sunan kubra ta baihaqi da ita kanta muwadda cike suke da sabani tsakanin malaman salaf cike suke da haka ashe kaga ba za ka iya tsira daga sabanin ba dan ka ce bari ka rike fatawan mutun daya gel ko kuma bari a daina inganta hadisi gaba daya saboda ka inganta wani hadisi yazo ya canza wani abu da da ake akai tsoran da misali shi Dr. Amr Gumi yake cewa wai yana yi kenan ko na daya kenan na biyu kuma in ka kalla da kyau sai ka ga shi kanshi Maliku na da kalma zahabiyya golden wordings dinsa wanda suke lalata duka wannan shashancin da suke kawo yanzu wadannan ayan hadisin Maliku yake cewa ma minna ahadun illa raddun alaihi wa mardudun sannan kuma yake cewa kullum minna yu'khadhu min qawlihi wa yudha'u illa sahib hadha al-qabr kowa a cikin su malamai ana daukan zancen shi ko abaz zancen shi yace in banda na cikin kabarin nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Maliku ya hana a rike magana shi kenan indai malikiya kake bi yanzu mu dauka ko mas'ala game da azumin sittu shawwal da wannan malami na Kaduna ya kokarin ya rikirkita kan kauna al'umma musulunci akai a malikiyan ma malikiya malikiya ta gaske ba sai da fatawar Maliku akai ba wa Maliku abin da ya fada zari'ar da ya kawo cewa kada mutane su dauka cewa dole ne kamar Ramadan wannan kuma fiqhu ne mai kyau kamar yadda ainihin al-Imam al-Albani ya fada a cikin littafin sa As-Samar al-Mustadab cewa wannan na nuna da zurfin fiqhu Maliku kada mutane su dauka cewa yin sittu shawwal in baka yi shi ba to kamar Ramadan ka bai cika bane gaskiya ne wannan da haka Maliku yace yana ganin kada a taƙaitu akan watan shawwal kadai zaka iya yi koda bayan shawwal kar kuma ka fara washe garin sallah karanta littafin ainihin al-kharqi al-zakhira ta Imam al-kharqi wanda babban maliki ne karanta littafin al-istizkar na Ibn Abdul Barr an-Namari babban maliki ne da yazo ne yace to ni ba na ganin Maliku yace a bayin azumin nan dan a daina sunna ne dan Maliku baya kiyama sunna sannan kalmar da shi Dr. Abubakar Ahmad Abubakar kuma ya faɗa cewa wai hadisin akwai kuskuren nawo na rantse da Allah da raina ke hannun shi babu wani malami a duniya da ya taɓa faɗan wannan sai shi kuma ƙarya ce ƙarya ce tabura ko da ta zama tsabar jahilci ne ko kuma tsabar san zuciya babu wani kuskure a cikin hadisin sittu shawwal da manzo Allah ya ce sai ya ce yace ku je bidon kasa din nan yana yawo a gari sai yace ai wai sittatu ya kamata a ce saboda bambanci tsakanin atafi adadi da ma'adudi cewa idan adadi yazo muzakkar dole ma'adudi yazo mu'annas haka ne sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin wannan gaskiya ne amma wannan yana faruwa ne idan an ambaci ma'adudin a matsayin tamyizi in ba ambata ba ya halasta ayi tazkiri ya halasta ayi ta'anisi kuma qur'ani yazo da shi fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin kaga nan an kawo ta wannan sannan yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa asharan gashi a qur'ani me yasa ba a ce wa asharatan ba kaga wannan ƙarya ce tsabara genta sannan ya zo a hadisai birjik, ya zo a maganar Larabawa birjik, saboda sittu da aka ce takadirinsa, saboda ana lissafi ne a Larabci da dare, dare ne aiki lissafi da shi. Da haka kamar Annabi yana cewa ne, man sama Ramadana wa atba'ahu sitta ayyamin min layali Shawwal, abinda Annabi kamar yake cewa kenan takadirin, tunda bai ce sittata ayyamin ba, to sai ya ga dama ya sa ta'un ko ya ga dama ya cire. Wannan ya tabbata a larabci, gashi Qur'ani ya zo da shi, babu wanda ya taba kawo wannan kwata kwata da sunan wai illa ce hadisin, babu, wallahi tallahi babu. In ya kawo na rantsi da Allah, in ya kawo zan na zama bawan shi, zan yi shekara ina mishi bauta. In ya kawo wannan, wallahi tallahi babu wannan a cikin ilimi, ƙarya yake. Ba a taɓa faɗan wannan ba, sawa'un malaman da suka yadda a yi sunnan nan ta sittu Shawwal ko wanda ba su yadda ba. Malaman da suka sharhi karanta Nawawi a cikin sharhin shi na Minhaj, karanta littafin Audahul Masalik na Nahwu, karanta littafin ainihin wato Hashyatu Subban alal Ashimuni ta littafin Nahwu ce, babban littafi ne a cikin Nahwu, duk waɗannan sun sharhin wannan ƙa'idojin. Da malaman da suka yi magana nan tun bayo ba su Abu Ali Al-Farisi, su ainihin wato wannan Abu Hayyan mai littafin tafsiri ɗin Al-Baharul Muhit, duk sun tattauna wannan magana tun bayo ba, ba a taɓa samun wani malami da ya aibata hadisin da wannan magana, ba a taɓa bane kawai. Da haka in wani ba maliki ne ya wannan, to sai dai shi wannan majnunul malikiya ne, shi kadai wannan, wai da wannan magana zai aibata hadisi, kuma sai a ce wai a kyale shi, wai ana raba kan ahlus sunna. Jama'a, wanda ke wannan magana ba ahlus sunna bane, wanda ke irin wannan tatabar zan ba ahlus sunna bane, kuma ma kallon shi matsayin ahlus sunna, tunda ya nasaba kanshi kawai yana gaba da hadisi. To kuma da yake maganan fassara aya cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, sai ka tsaya ka kalla suwa yene suke kawo fasadi a bayan kasa tsakanin mu da shi. Da ana zauna a kasan nan ana ta kalidanci da malikiya, ana maguzanci, ana kaza ana kaza, tun daga kan mahaifinsa da sauran malaman kungiyoyin izala da malaman sunna suka zo suka yi ta karantarwa wajen shekara 40, suka wayar da kan mutane, aka wayi gari ta kalidanci ya kau sai dai dalili, aka wayi gari maguzanci da barna da dariƙa da komai sun yi ƙasa sai dai sunna. Kaga yanzu shine ƙasa ta gyaru kenan, sai yanzu yana so mai da mutane wancan bayan, kaga shike kawo ifsadi kenan, shine mai fasadi a bayan ƙasa, ba malaman sunna ba, ba zai iya jada malaman sunna ba. Mutum ne kawai in bai san abu ba sai kawai ya ce ƙarya ne, al-insanu aduwwu ma jahila. Kuma jama'a, PhD da zai ba mutane tsoro, wannan abubuwan da yake faɗa da sauransu ba ma a PhD ake koyon su ba. PhD amma mun yi shi mun san ya yake, karatu ne na ɗebi da kanka kawai, kuma ba a cikin shi muka koyi irin wannan katin da muke anan ba, wallahi ba a cikin shi muka koya ba, a gunsu mala albanin da yake rainawa wallahi a gunsu muka koya, ba a PhD ake koyon irin wannan hayaniyar ba, ba a PhD bane, PhD da yayi daban da abin da yanzu ake magana na ilimi. Dan da za a ce ai dakta ne, to wai ba dakta ba, kowa ma dakta ne yayi. A yanzu nan da dakta ma ta zama shiriri ta ma, zaka je ka ga wani ma musamman ma Islamic studies ma, Islamic studies akwai abin da ma ake yin dakta a cikin shi ma, na magudi ma irin shi ma, ko a kasashen wajen ga su nan mutane suka je suka dawo suna koyi thesis din, ba sa so su fito da shi a gani, saboda sun san abin da suka yi bai kai kima abin da ake nema ba. Ko nan ka tafi ABU ko BUK ko Dan Fodio ko Jos ko Ibadan, na lamince maka duk jami'o'in nan, har na waje, har Sudan, har Misira, har Makka, zaka je ka ga wani na defense na PhD, sai ka ga abin da yake output din iliminsa bai wuce ka kwatanta tsakanin iliminsa da ilimin malamai na gaskiya. Kaman bambanci tsakanin kogi irin misali Atlantika da irin dan kwatan nan da yake taruwa akan hanyar ayi ruwa, wanda motoci sun taka ya dan yi rami sai ruwa ya dan tara wajen, wanda an bar shi da kanshi ma zai bushe zuwa da rana. Na rantsi da Allah, wani abin da zaka ji output din sa bai wuce haka ba. Ko kace bambanci tsakanin irin dan ragon nan wanda kafi zuru da wanda yana kuka da kyar madina na zuba, da irin ragunan na sarakuna wanda zaka ji ya kasa kuka ma saboda tsabar koshi, wanda zaka ga baya iya juya wuyan shi. Irin misali ilimin su Malam Albani Nasiruddin da irin ilimin masu feji na yanzu, wallahi kamar haka ne bambancin. Amma saboda rashin kunya wai ce wai yara ne, wai su Albani Muhammad Awal Albani namu, wai shine yaro, shi kuma shine tsoho. wai shine yaro ya girma albani ne to ko mu da ya girme mu shekaru me a cikin su in ba lamba ba kawai ai wannan ma tabarkin maguzawa ne tabarkin su fir'auna ne sune suka ce annabi Musa yaro ne alam nu rabbika fina walidan ai kawai muqara'atul hujja bil hujja ne ake ba wani magana shekaru kai aka haifi mutun da ya sa abin da yake shikenan wannan hujja ce fir'auniya ka ce wai yara ne sannan su Dr. Mansur Sokoto su Dr. Sani Umar Rijal Lemo Allah ubangije ya saka musu alkhairi wadannan su takhasusun su hadisi ne kuma sun san abin da suke kai baka iya hadisi ba sannan kuma kace za su yi magana kace ba haka sannan wannan kaga ya saba asalin kaida da yake so ya gina mutane cewa tunda maliku faqihi ne in yayi magana ka ai to mu ji a dauki kaida aka to Sani Rijal Lemo da Malam Mansur su kuma muhaddisai ne daka in sai magana kai ma karkai kai ma ba muhaddisi bane ita ce kaida masalan da masalan so duk in ka kallabu sai ka kawai rudani ne kawai ya riga ya gama lalata kwakwalwarsa ya daibo mu utazilanci ya daibo kaza yanzu da ba ku duwa ku gani kirikiri hadisan zamu zo magana kan su insha Allah zamu zo ta gaba zamu magana kan hadisan dawo annabi isa duk wani abu da ya faɗa wallahi sai mun mishi raddi duka ba abin da zamu kyale sai dai abin da ba mu sani ba kuma wallahi jama'a ku kuma ku sarka tukan mala albani duka abin da yake faɗa mala ya riga ya gama rawarsa tantini tun karatu ma na irin 1995-96 zuwa 2000 in kana sauraron su zaka duka albani ya gama rawarsa gaba daya hadisi a cikin sahih muslim da ainihin littafin sahih ibn hibbana da abu dauda da suke magana akan dawo annabi isa karara ya ci gobe sai ce duk ba su tabbata ba saboda wai inni mutawfika saboda jahilci tafsiri kuma yake malaman tafsiri na gaske su ibnu jaririn su al-imam al-qasimi su qurtubi da dukkanin sun fassara mutawfika gaban da wannan fassara ba ita ce ma'anar ta ba tana nan da alqur'ani gashi nan ma a da muke mun tashi bacci alhamdulillah allazi ahyani ba'da ma amatani mutuwa ne anan ba mutuwa bane ballantana tawaffa da Allah yake cewa inni mutawaffika wa rafi'uka Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha duk wannan ba mutuwa bane ba mutuwa bane qur'ani da kan shafa sar junan shi karanta tafsirin tabari karanta ibnu katirin karanta qurtubi karanta tafsirin abu hayyan karanta qur'anin kusa adwaul bayani fi al-qur'an bil qur'an duk malamai sun fassara cewa ba mutuwa bane amma saboda jahilci yace wai mutuwa ne to kuma shikenan ai akwai hadisan a cikin bukhari ya ce waɗanda Bukhari ya zubar su ne bola to wannan kuma me ya hana aiki da shi tunda yana cikin Bukhari kuma mun gane me ya hana shi aiki da shi ai yana cikin Bukhari shi bai cikin bola in an ce sai wanda yake cikin bola ne ba za a aiki da shi ba magana akan sihiri misali a cikin mu wanda akwai hadisin suka tabbatar da an yi sihiri wata baiwa tayima Hafsa uwar mu'mine sihiri baiwa ta ce yana cikin mu wanda ba malikiya bace wannan yana cikin koda nan risala magana akan ruqya a cikin risala so jahilci ne kawai jama'a wannan mutum yake wallahi ba din yake ba jahilci ne kawai kuma mu duk wanda zai jawo shi mu wallahi ya dade bai jawo shi ba saboda mu ko muna jin haushin abin da yake wa hadisai mu annabi kawai muke goyen baya babu ruwan mu da kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka goyi bayan shi mu yi da kai in ba goyi bayan shi ba babu ruwan mu da asalinka babu ruwan mu da sunanka babu ruwan mu da muqamanka ko digirorinka ko me zamu buta kanka mu yi mutsumutsu da kai a bisa manhaji na ilimi wanda ya ce mu maka rashin kunya shi ya jiyo wanda ya ce wai an raina malamai shi ya jiyo kome zaka fara ka fara malami a addinin musulunci na daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan lazumin ai raddin magana ka shine an raina ka kai kuma da kai raddin magana manzo Allah me ka mishi kenan da raina wani malami da raina manzo Allah a kaddara raina wani malami fasikanci ne to raina manzo Allah kuma kafirci ne a bisa wannan takdirin inde wai lazumin an ce maganar da wani ya faɗa kuskure ce da hujja ƙarya ce saboda babu ta ilimi wai an raina shi kenan to shi kuma ya kuskuntar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda maganar wani to yin haka kafirci ne kuma ai fiye da a kaddara misali raina wani malami tabbas fasikanci ne ba daidai bane to raina manzo Allah kuma fa wanda shine gabaɗayan shugaban malaman duniya da lahira su abubuwa ne suna nan ga sunan birjik to fada da mu baya mutuwa in je ka taba sunna baya mutuwa ko mun yawan shekarunka dan haka zaka ga har yanzu a manhajin salafiyya ba a daina su kan malaman da suka shude daga cikin zindiƙai da batattu ba su Hatimi at-Ta'i Ibn Arabi Hatimi at-Ta'i su Hallaj su ainihin wato abun nan ire-iren su ga sunan masu aqidin nan munana na jahmiya da waye har yanzu ana ambaton su ana tona asirin su in ta kama kuma ana la'anta su karantan safin ibnu kasir abidatu wannan duk inda zo kan wani zindiki sai ya tsine mai albarka yace Allah ya tsine mai albarka wane yayi kaza yace qabbahullahu ibnu kasir yana yawan yin wannan da haka mu fada mu baya mutuwa indai ka soki sunna to babu ran da fadan zai mutu sai in mu mutu kawai shine ko kai ka mutu fadan bai mutu ba sai in mu mutu yawa baya mutuwa sam sai ko mun ka tuba da haka duk wanda yake jin jama'a wai ba ma kyautawa ko to ya fara tunanin shi da ta amara ba ku gumi shine bai kyauta ba saboda shi tono wannan fada shine ifsadi fil ardi ba'da islahiha mas'ala game da wannan jama'a akan ainihin qadariya wannan kawai abin nan ne wannan tsokaci ne amma duk inda gaba ta zo a cikin katukan mu in Allah ya so ba za mu wuce ta ba sai mun yi magana akan abin da ya shafi mutuncin malaman hadisi tukunna matsayin su suwaye malaman hadisi magana akan shin wai akwai mutsa tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh ne a cikin musulunci da ake nema sai an raba su babu bambanci malaman hadisi sune malaman fiqh fiqhu na gaskiya su maliku din sai Imam Ahmad sai Imam Shafi'i su Auza'i sai Imam Al-Khatib Al-Baghdadi duk waɗannan malaman hadisi ne malaman fiqh haka na bayan su Nawawi na kafin su ire-iren su Ibn al-Jawzi haka na baya-bayan nan su Al-Allamatul Albani su Ibn Baz su Uthaymeen duk waɗannan malamai ne sun sa hadisi sun fiqh ba a taba samun wani mutum da ya kokarin bambance wai hadisi da man fiqh da man ba da irin wannan bambance wata kulla gaba tsakanin su sai shi babu laifi ana iya samun takhassusi cewa wani yafi kwarewa a kaza wani yafi kwarewa a kaza amma a dauka cewa wai wasu fi'a ce guda biyu masu rikici da juna sannan kuma ni na goyi bayan suwa ne kuma na soki suwa ne to wannan daga daktan Kaduna aka samu wannan kawai bayani akan malaman fiqh karantar dafin Khatib Baghdadi al-faqih wal mutafaqqih na daga cikin dafin farko na usul fiqh bayani akan tabbatar da cewa sihiri akwai shi da gaske wanda kuma duk ya kareta kamar yadda Abu Sulaiman al-Khattabi ya fada yace kareta sihiri yace kafirci ne haka ya fada a cikin zaman malamin sunna yace yi mishi raddi kuma bata lokaci haka ya fada da haka zamu yi raddin ne kawai dan cire shubuhar da aka sawa musulmai da sauran jahilan gari da wanda ba su karatu magana akan tabbatar da masu da sara na jin magana akan tabbatar da cewa lalle akwai riba a kudaden takarda bayani akan darajar Bukhari da ingancin littafinsa da kuma magana akan hukuncin inganta hadisai koronatarsu da bayani akan ainihin wato mas'alar take da alaka da matsayin mata dangane da aikin gwamnati ko makamantansu dan wannan magana mai tare da kisan maganin da yake a sake suka hadisin lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'a akwai abubuwan da baya iya fada in yazo fili amma ana waɗannan da hankali ya dinga fito da su ya fi shekara goma yana fada wannan abubuwan to duk waɗannan da ire-iren su jama'a ba za mu lamunce mishi saboda duk wannan suka musulunci ne duka bai da abu ɗaya ne dace akai saboda ya shiga fannin da bai iya bane ya shiga fannin da bai sani ba ya shiga abin da bai takhassusi akan shi kuma ya shige shi da sunan shi ma kwararre ne akai ya shige shi da sunan shi ma authority ne a ciki shi sa ya samu kanshi a baibai kuma dalibai kanana suke ganin shi ainihin wato tambar to abin takeici shine wani kamar irin yadda Ibn Taymiyyah yake cewa Ibn Qayyim yake cewa akwai matsaloli guda biyu na harshe da baka kubuta daga dukansu ko dai kai surutu kai magana wata ke ba daidai ba yace ko kuma kai shiru a inda shi ma yin shirin ba daidai bane yace me yin shiru idan ya ga gaskiya yake fada yace wannan shi ake cewa shaytanun akhras beban shedan shi kuma me fadan batil shine shaytanun natiq to an samu malamai da yawa sun zama shayatinu kharsa sun zama shedanu waɗanda suke ainihin kurani sun yi kunnan ƙoshegu da ake cewa suna ji suna gani ba su yadda da abun da yake faɗa ba amma ko dai tsoron bakin jini ko tsoron kar a ce suna fada isu ahlus sunna ko kuma dai wata maslaha da suka lura da ita wallahu alam to shi sai suka ke fadi saboda ba duniya yake batawa ba addinin mutane yake batawa ba makoman su lokacin da su mamadi su suka fito yan boko haram da suke tabarna ga addinin mutane haka akai bai magana akan su sai da barnata hukan duniya suke kashe kowa shine sai kowa musamman da ake gani an daro raunta su sai kowa ya fito yana cewa ai ba su kyauta ba ai ba addini suke ko mun gani farko san da suke abubuwan su daga Malam Albani sai Malam Jafar sai Dr. Isa Alfantami sai Malam Abun Abdul Aziz na Bauchi wadannan sa da gaskiya malaman da akwai cikin su sai kuka akan su kai Boko Haram a matakin farkon nan to a lokacin sauran malamai gani suke ma wadannan malaman mahasada ne cewa wani matashi ya taso da ilimi Allah ya bashi karbuwa su kuma suna mai hasada a lokacin haka wasu suke gani da aka zo mataki na biyu aka yake su yakin da aka musu na farko din nan sai yayin mutane suka fito suka ce an kashe musulmai an kashe alarammomi sai da suka dawo da wadannan hajamat din suka fara auka wa kowa to shine fa mutane suka ce to wadannan ba addini suke ba saboda yanzu tana iya shafar su san da yake shafar imanin mutane ba damuwar su bane to wane irin malamai ne kenan wadannan wanda basu damu da makomar imanin mutane ba jama'a basu damu da makomar addinin mutane ba to shine irin wannan mataki yanzu malamai mafiyawa basu damu ba da wadannan shimoyin da Dr. Abubakar Dr. Ahmad Gumi yake yadawa saboda kawai ba ta da wata alaka da tattali ko tsaro na rayuwar su ko kasuwancin su ba ta shafan komai na su hasali ma ta iya kara musu haske a kasuwancin su suna cin riba su ma suna hulɗa da kasuwanci na riba to shine wannan matakin to mu daga cikin manufofin mu a dara hadisi salafiya shine mai da martani ga yan bid'a da batattu da duk wanda suke kawo wata aqida ta bata aqidin musulmai shi yasa muka sashi a cikin layi jama'a da haka kowa ya san wannan Allah ya tsare mu wannan kawai matashi ya ce jama'a na'am kwaran gaske eh na'am kwaran gaske wannan haka yake eh kwarai wato wannan yana daga cikin sakamakon son zuciya kenan da aka yi wajen asalin nada wa ya kamata ya hau kujera sanda aka zo Malam Ja'far Mahmud Adam marigayi shi ya kamata ya hau kan kujera babu wanda yake munaza akan haka amma aka saka son zuciya da cewa Gumi ya mutu ana so a tozata iyalansa har da kuka akan mambari aka yi amfani da gwamnan da ke lokacin dajin makarfi ne ko shikenan aka jujjuya amma aka saka shi shine gashi ne yanzu to wannan sakamakon wannan son zuciya ne eh shi sa Allah yake wa annabawa fada cewa kar su san zuciya ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kun bayan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa kar ka bi son zuciya duk abin da zakai wallahi ko mu ba ma jin dadi wannan radin da muke mushi ba ma jin dadi amma dole sai mun yi saboda mun fi jin takaicin suka sunna da yake bai da takaicin kasancewar shi dan gidan Abubakar Gumi ne kakanmu a ilimi da da'awar salafiya kakanmu malamin malamanmu mun fi jin takaicin haka cewa yana suka hadisi maza wa sallama kawai na faɗa kwanaki da a ce dan gidan wani shehin dariƙa ne duk wannan katobara ba ta mana zafi haka ba mun san dama a katobara aka yayi su yanzu ai Abdul Jabbar na Kano katobarar da yake ai ta fita dan gidan Gumi amma ahlus sunna ba su damu irin wannan damuwar ba saboda dama ana tsammanin haka daga irinsa tunda dama tambarin gidansu tambarin bid'a ne amma wannan tambarin gidansu tambarin sunna kujerar sunna ce fiye da shekara 50 sannan kuma a da wasu ƴan taragutsa ne kawai suke taruwa gunshi yanzu kuma yayi alliance da ƴan boko da alhazan birni da waɗanda dama da'awar salafiya ta ci musu tuwo a ƙwarya da waɗanda suka yi losing wato matsayinsu a cikin al'umma an daina yi da su yanzu duk sun taru a gaban shi kuma dama waɗannan aƙidin da yake hadawa da aƙidu ne irin na batattu mutanen da suka yi karatu a irin ƙarshen Misra da Ingila da makamantansu, irin daktocin na irin su Ali Shalabi, su abin nan Aqad, su Da Husseini, su Muhammad Hussein Haikal, su Ahmad Amin, waɗansu batattu da aka yayin su da sunan malaman addini suna nan rubuce-rubucen sunan da yawa. Ire-iren aƙidinsu ne dama waɗannan ‘yan bokon masu kishin addini suke da su, wanda suke so a yi modernizing musulunci don ya dace da irin bokon da suka yi, don ya zama suna za su ci gaba da samun watan relevance, suna da ta cewa a ainihin harkar addini. Ba sa so su ji ana cewa haddasana, saboda in za a ce haddasana dole sai ka koyi isnadi, sai ka koyi tahriji, sai ka zauna gaban malamai, sai ka san ilmin rijali, sai ka iya musalolul hadisi, sai ka iya lugal arabiya, abin da za ka iya yana da yawa kafin ka iya faɗan haddasana. To su kuma ba su lokacin iya waɗannan abubuwa, ya za a yi su samu relevance? Wallahi tallahi wannan shi ne asali, duk za mu zo za mu musu duka tonan asiri, babu wanda za mu ɗaga ƙafa insha Allah, tunda suke so su kware wa sunnan manzon Allah baya. Allah Ubangiji ya karanta mana irin waɗannan miyagun malamai a ƙasa. Malam ya ci gaba da cewa wa huwa qawlu mubtada'in qawlun mubtada'un mukhalafun li sahihil manqulis wa sarihil maqul. Maganan mu'tazila da qadariya da suke cewa ya wajaba akan Allah yayi kaza, ya haramta akan Allah yayi kaza, yace wannan zance ne da yake na bid'a da ya saba wa sahihin abinda aka ruwaito da kuma hankali lafiyayye. Wa ahli sunnati muttafaquna ala annahu subhanahu khaliqu kulli shay'in wa maliku. Ahli sunna dai sun hada kan cewa Allah subhanahu wataala shi halicci komai kuma shi mallaki komai, wa anna ma sha'a kana, kuma duk abinda Allah ya so shi ke faruwa, wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah bai so ba ya iya faruwa. Wa anna al ibada la yujibuna alayhi shay'an, kuma cewa su bayi ba sa iya wajabtawa Allah komai. ولهذا كان من قال من اهل السنه بالوجوب دان هكا ودند daga cikin ahlus sunna suka ce Allah yana da kaza da ya wajaba akan shi, qala sai suka ce innahu kataba ala nafsi, cewa Allah shine wajabtawa kan shi, wa harrama ala nafsi, shi haramtawa kan shi kaza, la anna al abda nafsuhu yastahiqu ala allah shay'an, ba wai shi ba wanne yake da haki ba, a Allah ne daura kan shi hakin, kama yakunu lil makhluqi ala al makhluqi, ba kamar yadda haƙƙi daga kan wani yake kan wani ba, irin haƙƙin da ke kan ƴaƴa na iyaye, irin haƙƙin da ke kan mazaje na mataye da aka san haka, to ba irin wannan bane. Fa inna Allah huwa al-mun'imu 'ala al-ibad bi kulli khair, Allah shi mabayi ni'ima da duk wani alkhairi, fa huwa al-khaliqu lahum, Allah shi ya halicce su, wa huwa al-mursilu ilayhim ar-rusula, Allah shi ke aika musu da manzanni, wa huwa al-musiru lahum muyassiru lahum al-imana, Allah yake sauƙa musu su samu imani, wal amali salih, Allah yake sauƙa musu su samu aiki nagari, wa man tawahama min al-qadariyyati wal mu'tazila wa nahwihim, duk wanda daga cikin qadariyya da mu'tazila da ire-iren su wanda suka dauka cewa annahum yastahiquna alayhi min jinsi ma yastahiquhu al-ajiru ala man istajaru, cewa suna da cancanta ta su samu abinda Allah, wato suna da haƙƙi akan Allah kamar yadda dan kwadago ke da haƙƙi akan wanda ya bashi aiki ya bashi kuɗin sa, wanda da ya faɗa haka fa huwa jahilun fi zalika, jahili ne akan wannan aikin. Wai yace ba a ce mutun jahili, in jahili ne, in kai jahili kai kai jahili ne, kalmar tana wa mutane nauyi a ce ai kaza ƙarya ne, kaza jahilci ne, kuma da gaske hakan ne. Wanda baya so a kira shi jahili sai je karatu karatu mai nagarta har ya zama malami, wanda baya so a ce mishi maƙaryaci sai je faɗi gaskiya, amma in ka faɗi ƙarya dole a ce ƙarya ce, ba ta da sunan da ba ƙarya ba, in kai jahilci dole a ce jahilci, kamar da in kai aiki na ilimi dole a ce ilimi ne. Wa idza kana kadhalika, to idan haka ne, lam takunu alwasilatu ilayhi illa bima manna bihi min fadlihi wa ihsani, to ba a iya samun wani tsani zuwa ga Allah sai abinda Allah ya bayar na falalarsa da kyautayinsa, wal haqqu alladhi li ibadihi huwa min fadlihi wa ihsani, haƙƙin bayinsa ɗin nan shi ma falalar Allah ne da ihsanin Allah, laysa min babil mu'awada, ba wai yana matsayin musaya bane, kamar da mai kwadago zai yi aiki a bashi madadin aikinsa, yayi aikin wuni an bashi kuɗin aikin wuni, yayi aikin wata an bashi kuɗin aikin wata, yayi aikin kaza an bashi sakamakon wannan ainihin aikin, to ba irin haka bane. Wala min babi ma aujabahu ghayruhu alayhi, ba kuma aka abisa baban abinda wani ya daura ba. Kamar da misali hukuma kwadago za ta daura ma duk wanda ke bayar da kwadago cewa to sai ka biya kaza, ko hukuma kula da wani abu ta ce to duk wanda ya aiki iri kaza ga abinda za a bashi. Kaga ta bada ka'ida na contract din ku, to ba irin wannan bane. Malam ya ci gaba da cewa fa innahu subhanahu ya ta'ala an zalika, Allah ubangiji ya dauka daga duk waɗannan tsari na mutane. Wa idha su'ila bima ja'alahu huwa sababan lil matlubi min al a'mali salihati allati wa'ada ashabaha bi karamati, to aka roki Allah da abinda shine Allah ya sanya shi ya zama sababi na a roke shi din, daga cikin abubuwan da suke ayyuka ne nagari wanda ya alƙawarin zai ba masu wannan aikin falalarsa. Wa annahu yaj'al lahum makhrajan, kuma shine alƙawarin cewa zai ba su mafita. Wa yarzuquhum min haythu la yahtasibuna, shi Allah ne alƙawarin cewa zai ba mutane arziki ta inda ba sa tsammani. Fa yastajibu du'ahum, to sai ya amsa musu. Wa min adiyati ibadihi salihina, da kuma addu'o'in bayin Allah nagari sai amsa maka addu'a ka ta hanyar aikin ka nagari da kai tawassuli da shi, ko ta hanyar addu'an bayin Allah nagari da suka maka addu'a. Wa shafa'ati dhawil wijahati indahu, ko ya amsa maka addu'aka ta hanyar ceto na wanda suke da fuska a wajen shi, kamar shi manzo Allah din kenan alayhi salatu wassalam. Fa hadha su'alun, wannan shine roƙon da Allah ya da'ai. Wa tasabbubun, da kuma sababin da Allah ya yadda abi a matsayin sababin. Bima ja'alahu huwa sababan, da abinda shi Allah ne ya ce sababi ne, shi Allah ne ya yadda cewa aiki na gani na iya zama sababi. Ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u, shi Allah ne ya yadda cewa shafa'a ta wani bawa dake da fuska a wurin Allah na iya zama sababi. Shi Allah ne ya yadda cewa addu'a ta bayin shi nagari na iya zama sababin da zai amsa addu'arka. To waɗannan shi da kanshi ne Allah ya sanya su zama sababi, shi sa suka zama sababi. Kai ko ka dauki wani abu ka sa shi sababi, ba zai zama sababi ba. Kuma koda kaga addu'ar ta karbu kamar yadda muka ji a baya, bai nufin cewa wannan ne dalilin. Wani dai abu ya faru gamdakatar ko kicibus ko kuma zani ta tarar da muje ko kuma istidraji, amma bai nufin shikenan wannan abun ya wayi gari ya zama sababi. Ina fata mun gane wannan cikin jama'a. Malam ya ci gaba da cewa wa idza su'ila bi shay'in laysa sababan, idan ku aka roki Allah da wani abun da ba sababi bane lil matlubi, na abun nema, fa imma an yakuna iqsaman alayhi bi, sai da muke nan kamar an yi wa Allah alwashi da cewa sai kai dan wani. Fa la yuqsamu ala Allah bi makhluqin, to ba wa Allah wannan alwashin a ce Allah ka muni dan wani. Wa inna ma wa imma an yakuna su'alan, ko kuma ya zama roko ne, bima la yaqsadu lil matlub, da abin da baya hukunta ai roƙon Allah da shi. Fa yakunu adimal fa'ida, sai dan bai da wani amfani, bai da amfani. A tare a ce a raba wa kowa juz'i, yanzu nan mu 30 ko mu 60 kowa izifi mu soke alqur'ani, tunda dai Allah bai tsara haka a matsayin dalili ba na ansa addu'a, to mun bata wa kanmu lokaci. Wannan ya fi kama da yanda ya zo a cikin akhbarul hamqa wal mughaffalin, aka tambayi wani wawa aka ce yaya kai azumin ramadana, yace mun tare ne mu 30 sai muka yi azumin rana daya shikenan sai muka ci gaba da harkar mu, kaga kowa bai azumin ba. To mun taru mu 60 kowa ya karanta izu daya, kowa izu daya kawai ya karanta, ba a soke Qur'ani ba dama, aslan ba a ma soke shi ba kwarai, babu inda ake haka, babu. Kawai mutane suka kirkiro kansu suke yi, kuma suke dauka cewa addini ne, amma babu wannan kwata kwata addinin manzo Allah ya gode shi. Tunda Qur'anin ya cika annabin yana raye, annabin ya taba zuwa da sabai ya ce mu taru mu sauke. To ka gani akwai littafi gashi anan na tare da shi, ma littafi ne na malam mashhur Hassan Ali Salman, Allah ya kara mishi lafiya, gashi du'a'u khatmul qur'ani inda salaf wa ahwalul mubtadi'a inda al-khalaf. Kakan da tafin zaka ji tsoro abubuwan da muke da dama da kunuti da ake irin wannan mai tsawo da rerawa da cika gari da lasifika da cika fitillu a masallaci da zaka al-qur'ani, dan an samu wata fitina da zuwa ayi ma shugaban kasa addu'a bai da lafiya, ko a ce ayi azumi ranar alamis ran juma'a mu haɗu ayi addu'a saboda zaman lafiyar ƙasa, ko dan ƙasa ta samu kaza, ko na jira ka tawargaje, diye magana ka wada nawo duka bakin, kuma kaga ahlus sunna suna yin shi a ƙasar nan, ahlus sunna suna kiran wannan. Wani sarki yace ayi azumin kwana uku, wani mai martaba yace to a fita bayan gari a je ayi sallah da sauransu. Kaje karanta littafin Imba'ul Ghumar bi amba'il umur na al imamu ibnu hajar al asqalani in ba na manta ba a hadath na shekara ta 833 ibad labarin cewa a misra an yi wata annoba ta mutuwa aka samu irin malamai masu irin wannan tunanin cewa to suka ba shugaban kasar shawara a lokacin yaya za a yi aka kai malami fatawa har da shi kanshi ibnu hajar ya bada fatawa cewa bai halasta ba sarkin yace to shikenan a hakura ka ai daga baya aka gamsar da shi cewa a zabi mutane 40 masu suna Muhammadu dukansu su zauna su karanta alqur'ani su yi addu'a mutane su dinga cewa amin da addu'a su da aka yi wannan sai mutuwar ta karu Ibn Hajar yace sai da aka kai mutun daga watan Jumadal Akhira har zuwa Rajab kullun sai an yi jana'iza gawa ba ta gaza 1000 karanta yana nan yace akwai ran da aka yi jana'iza gawa 1500 akwai ran da aka tafi za a kai gawa duka ya rake gawa su ma suka mutu a hanya eh aka kuma ana yin mass grave to da kake shine sai yake bada labarin har wani mafarkin ya ga wani malami da ya mutu a cikin annoba ya tambaye sai malamin yace ai duk waɗannan da suka mutu duka Allah ya gafarta musu sai Ibn Hajar ya taliki yake cewa wannan na nuni zuwa ga cewa addu'a bata karbu ba sannan kuma sai suka samu falalar ita kanta annobar Allah ya akasanta musu ne nuna musu cewa addu'a ma bata makara ba sai suka ta ci gaba da mutuwa so shi zaka ga duk wannan addu'a da kai hannu bata gyara komai a Najeriya ba mai ta gyara shugaban kasar ya warke isi na aka dinga fita aka ce yan salafiya ba su san Buhari saboda sun ce ba kyau irin wannan addu'a anan Zaria ma sai da aka samu wasu malami ahlus sunna su suka hana ayi sallah sai aje ayi sallah raka'a biyu ayi addu'a wani tsoho yace mu ku yan salafiya duk abinda ba ku kike ba sai ku ce ba kyau nace a baba kace duk abinda ba annabi ba sai mu ce ba kyau wannan shine kaidan duk abinda annabi sai mu ce ba kyau da aka je za a yi anan Zaria sai wani malami ahlus sunna ne ya je wajen saboda kaunar Buhari sai ya ce a to wannan dai bid'a ne to kaga ya kyauta an rage wan bid'a kaga shine tagir munkar a khafu darre nake na wannan ko to duk irin wannan abin suna nan mutane suna yin su duka bid'o'i ne zamu bayyana magana akan su a gaba insha Allah dan haka jama'a mujarradin kai mu suranta cewa in mun yi kaza yana da kyau sai mu mai da shi addini ko ba addinin Allah da haka ba ai anan sai da mashhuri yayin magana akan hatta a sanya wata rana a ce ranar kaza a kira mutane a dinga taruwa ko wa'azi ko wani jalsa ko wani abu ya zama ana yin shi yana maimaituwa yace inda aka dauka cewa wannan abin yayi kama da wani abu cikin marasin na ibada yace ya zama bid'a ce kun san malai da magana kai wannan a ce ranar jihadi MSS kenan ko makon rawani akwai makon rawani da dikabi tuban week hijab dai yanzu makuma ko hijab dai hadda waɗanda ba sai ba su dinga sakawa usbu sunna yawa duk ire-iren su ne duk irin waɗannan tasmiyat din ne shi za ɗan ɗari kasa da gaskiya suka soke mu akan wannan bil haqi suke to ai mu muna maulidi gaskiya ne wannan ma maulidi ne duk hukuncin su dai wallahi eh amma sun dawo da shi sun dawo da shi suna yi dama lokacin ayyuka dan Allah suka dina ba kawai sun ji tsoro ne saboda sun san bakin shi na da kaifi kuma za a daina taruwa wanda suke ba za su zo ba Allah ya tsare mu mallai ya ci gaba da cewa wa amma idza su'ila bi shay'in laysa sababan lil matlubi fa imma an yakuna iqsaman bihi alayhi bihi fala yuqsamu ala llahi bi makhluqi wa imma an yakuna su'alan bi malaikati lil matlubu fa yakunu adimal fa'ida fal anbiya'u su annabawa wal mu'minuna lahum da kuma wanda suka yi imani lahum haqqun ala llahi bi wa'dihi as-sadiq lahum suna da haƙi akan Allah haƙin ya tabbata ne ta hanyar alƙawarin Allah na gaskiya wa bi kalimatihi tamma da kuma ta hanyar kalmomin Allah cikakku wa rahmatihi lahum da rahama Allah gare su an yan'umuhum Allah ya musu ainihin wato ni'ima wala yu'adhibuhum Allah ba zai musu azaba ba wa hum wujaha'u indahu suna da mutunci a wurin Allah yaqbalu min shafa'atihim wa du'a'ihim Allah yana karban ceton su da addu'ar su ma la yaqbaluhu min du'a'i ghairihim irin abinda Allah baya karba na wasu fa idza qala ad-da'i idan mai roƙon Allah yace as'aluka bi haqqi fulani ina roƙonka dan wani wa fulanun lam yada lahu ba tare da wani kuma ba a kin biyan haƙƙinsa وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته sai da mashi bai tambayi Allah saboda bin shi ga wannan bawa kuma da kaunar da asaba bal bi nafsi zati ya roke ya roki Allah ne da zatin mutumin nan ba ya roke shi ne wai saboda wancan mutumin yana son Allah mutumin ya mishi addu'a ba wama ja'alahu lahu rabbuhu min al-karama ya roke shi ne saboda abinda Allah ya sa wannan bawa na girma da daraja lam yakun qad sa'alahu bi sababin yujibul matlub bai roki Allah da dalilin da ke iya sa Allah ya amsawa wahina idin to a irin nan fa yuqalu sai a ce amma tawassul wa tawajjuh ila Allah wa su'alihi bil a'mal as-salihati allati amara biha fuskanta Allah da roƙonsa da neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar ayyuka nagari waɗanda Allah ya umari da su ka du'a as-salati allazina awu ila al-ghari kama addu'ar da mutane uku nan da suka ainihin fake a cikin kogon nan da aka bada labari suka roki Allah bi a'malihim as-saliha da ayyukan su nagari wa bi du'a'il anbiya'i was-salihin da kuma ta hanyar addu'an ainihin annabawan Allah da mutane nagari a cikin bayin Allah wa shafa'atihim da ceton bayin Allah nagari fa hadha mimma la niza'a fi wannan babu ainihin wani rikici akan cewa ya tabbata bal hadha min al-wasilati allati amara Allahu biha fi qawlihi ta'ala wannan yana daga cikin wasila da Allah ubangiji yayi umarni da cewa abu wasila a cikin fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasilata ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi al-wasila ina ma'anar wasila dukkanin malaman tafsiri daga cikin malaman farko Al-Imam At-Tabari ya ruwaito maganganun su su wajen 10 suka ce al-wasila hiya al-qurbatu bi-ta'a shine kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar da'a wa bil a'mal marbiya da ayyukan da Allah yake so haka Tabari ya ruwaito daga ainihin Al-Hasan Al-Basri da Abu Wa'il da Mujahid da Qatada da As-Suddi da ainihin wasu makamantansu shine ma'anan al-wasila gashi nan ba wai wani ne ya shiga tsakaninka da Allah ba aikin ka nagari haka malaman farko suka fasara aikin ka nagari shine tsanantuwarka zuwa ga Allah saboda ma'anar wasila kusanci da Allah shine a cikin addu'a da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma rabbata wa sa'atika ati muhammadin al-wasilata wani gida ne da yafi kowane gida aljanna kusanci da inda Allah yake kan arshin sa haka yake haka mai waka a jahiliya yake cewa innar rijala lahum ilayki wasilatan innar rijala lahum ilayki wasilatan ay qurbatan mahabbatan wa qurba sai yace mene an yi akhuduki takahali wa taqabbabi yake yata na ga mazaje suna da wasila zuwa gare ki mai wasila suna kaunaki suna zuwa kusa da ki suna yin abubuwan da za su ja ra'ayinki kusa da su shine ma'anar wasila kar wani ya ce wai wasila shine wani mai shiga tsakani a'a babu wannan a fasarar magabata san babu mai a fasarar su shine wabtagu ilayhi alwasila ay itlibu alqurbata ilayhi bil a'mal as-saliha karanta qurtubi karanta ibnu kathir da kuma asali wanda ya ruwaito maganganun da isnadojin su shine al-imam al-qurtubi al-imam at-tabari shaykh al-mufassiri to wannan shine daga cikin manhajut talaqi jama'a da muka fara su wajen salafiya dauko fassara daga magabata baka fassara qur'ani da sarranka kamar da ainihin wato ayyubu sakhtiyani yake cewa abu kilaba ya mishi wannan nasiha cewa la tufassirul qur'ana bi ra'ayk yace khudh minni salasatan ka dauki kalmomi uku daga gare ni la tufassirul qur'ana bi ra'ayk kar ka fassara alqur'ani da ra'ayinka yace wala tujalis almubtadi'a kar ka zauna da yan bid'a yana cikin tafin al-ibanatul sughra ta ibnu batta namanta abun da ya fada mishi na uku to a shaidi shine cewa baka fasara qur'ani da ra'ayinka sai fasara sahabbai manyan malaman tabi'ai da makamantansu amma kai a baje mutum abin nan tebur ya zauna kawai a dinga ja mishi doron al-qur'ani shi kuma yana biya tattakawa da irin hausar da ya iya wannan shi tafsiri wannan tono ne tono fada ne da Allah wallahi wallahi tallahi masu wannan tafsirin su jira abin da Allah zai musu suna tonan Allah fada ne, kana cewa ga abinda Allah yake nufi, sai da mu kuma shi ba haka yake nufi ba. Kana fassara doren larabcin ne kawai da karfin naka larabcin, da karfin naka fahimta kowace aya ka juya ita ta goyi bayan irin san zuciya da kake gudana akai. Duk wanda yake tafsiri a haka ya jira hukuncin da Allah zai mishi, imma ajiran wa imma ajiran, in ba mai a duniya ba ya jira lahira. Dan da madisan da ake magana akan addini, tunanin ka ya dinga zuwa makoman lahira. Kamar wancan hadisin ne, lam yafliha qaumun wallau amrahum imra'a, sai wasu su ce wai me ma'anan alfalah, falahu tsira a lahira, shine ma'anan falahu. Ko da anan duniya sun tsira economically, technologically, security wise, komai su samu abin da suke so, su jira lahira su gani. Inda sun daura mace a shugabanci, duk wani shugabanci kuma da zai bata power of executive decision making, shi ake nufi. Principal ce, HOD ce, CMG ta asibiti, minister ce, ko me, inda tana matsayin at the helm of affairs, annabi ya hana. Ya rage ka ansa ko kaka ansa kawai, ba wani magana wai ya saba wa turawa, ina ruwan mu da turawa, me hada mu da su? Kana jin malai ma a musulunci muna cewa ina ruwan mu da su, in sun saba wa annabi ina ruwan magana turawa? Turawa su ce wai an toye haƙi, oho haƙi a bisa nasu hangen ne, suna da nasu definition din na haƙi, muna da namu. Mu ba bayin su bane, mu ba yaran su bane. Annabi ya hana kawai, to ya hana shikenan kawai, shine tsira. Abdullahi dan Umar, wani komanda kamar yadda al-Imamu ainihin wato al-Imamu al-Khatib al-Baghdadi ruwaito a cikin al-Fiqh al-Mutafaqqi, al-Imamu Mala Abdullahi dan Umar sahabi radiyallahu anhu, wani komanda suka tafi yaki a wata kasa, sai suka shekara 7 suna yaki, daga baya suka ci nasara. Sai aiko da Abdullahi dan Umar sako cewa to yanzu alga ta malamin shekara 7 a kasan nan, kuma gashi ba ma jin tsoron kafiri, yanzu mun ci galaba akan su, har matan mu suna haifa yaya a garin nan, kuma dai na yin kasar. Sai ce ku ci gaba da yin kasar. Sai sake aiko ya ce alga ta malam ka faɗi abin da nace maka. Sai ya aika mai cewa ana gaya maka sunna annabi, kana cewa ba za ka bi ba? To annabi ya ce wanda ya bi sunna tana tare da ni, wanda ya bi sunna ta ba ruwana da shi. Kawai wannan shakkar da yato, ai kaga mun dade, amma yanzu ba yan gari bane su. Abdullahi dan Umar ya ce mishi ana gaya maka annabi ya ce, kana cewa wani wai kaza wannan a fada maka sunna, kai muraja'ata yana daga cikin at-targhib al-sunna, kana ka makyama sunna ne, kace to yanzu a ce mace ba ta shugabanci ba bayan ta yi karatu? Akwai wata mace a duniyar da take karatun Aisha ne? Kaji cewa Umar ko Usman sun bata wani ministry cewa ta rike, ko da ce to ministry mata, me yasa ba bata ba? Ina Nafisa jikan sayyidina Husaini babban malama ce? Ina Karima babban ɗaliban makarantar Bukhari? Duk kaji an ce an ba su wasu mukamai, mukamin da ake ba mace kawai shine uwar gida, sarautar mata kenan ko ji bawo shi. Sai kuma in ta yi karatu ta karanta, tana iya karantawa, amma mukami a ce ita ce shugaban mutane, to wannan haramun ne a addinin Allah. Ko mun juyawa zamani, wannan katin ba zai juya ba, kawai shikenan, ba zai taba juyawa ba. To irin wannan shine ake samun tataɓurza tsakanin manhajin talaqqi na salafiya da kuma masu kururuwar cewa su salafiya ne. Dan ku yi mamaki fa, dan gidan gumin nan cewa yake wai shi ma salafiya yake, saboda raina hankali, wai shi ma wai shine ma asalin salafiya, saboda ya raina mutane wayo. Eh, America ma ga sunan America ma da ake ganin su ƙarshen yanci sun kiyadda, ba su taɓa bari ba har wannan karan da ta ci ƙura'a. Amma aka je wani vote college, yake kowaye college board, aka murɗa zaɓe, fa kullun yadda i waslan bilayla wa layla la tuqiru lahu bi zaka. Wai Dr. Ahmad Abubakar kuma yace wai shine asalin salafiya, majnunul malikiya kenan, shine masu waka suke cewa fa kullun yadda i waslan bilayla walakin la tuqiru lahu bi zaka. Kowa yana cewa shine saurayin da Layla take so, kyakkyawar budurwa, amma ita kuma ba ta yarda da wannan zancen salafiya. Jama'a ba inda yayi bane, ko mu nan da sunan makarantar mu Darul Hadith As-Salafiyya, duk inda ka je a Zaria za a ce ai dan salafiya ne, inda yanci ɗalibin albani ne kai, ko mu nan ko dai dai wa mu wannan bai nufi daga shi mu salafiya ne, sai muna yake da ita balantana shi da sai da a bakin malaman mu yaji kalma. Allah ya saka malaha as-salafi da alheri, ya mushi wani karatu distance learning, ya mai bayani akan me salafiya, saboda ya ce kariya ne, babu ma kalma wai albani ne nasiruddin albani wai kirat jama'a wai mutane saboda san zuciya su dinga fada abin da kowa ya san ƙarya ne kowa har yarayen islamiyya su san wannan ƙarya ne waɗannan zawarawan da suke karatu ma radio su ma su san ƙarya ne wallahi Allah ya tsare mu wallahi ya mai mana da aiki baya fa jama'a ya mai da al'umma baya ba kankani ba barnar da ya kawo wallahi ba kankanuwa ba ce kuma dole a dinkare shi da radio wallahi dole ne ya mai da kaman farkon wa'azin izala din nan ne dole ya zama wa'azi kullum yanzu akwai radio a cikin shi saboda mutane su dawo cikin hayyacin su ya zama da'ifa ya zama annoba a cikin al'umma malam yace wa qawlu subhanahu da fadan Allah da yake cewa ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba ulaiikal ladina yad'una su wadancan da kafire ke kiransu yabtaguna ila rabbihimul wasilata su din su ma neman kusanci suke zuwa ga Allah ibnu abbas ya fasara yace ulaiikan nan da ake nufi isa dan maryama da mahaifiyarsa da uzayru domin waɗannan su ne bayin Allah nagari waɗanda kafirai ke kira waɗannan bayin Allah nagari kafirai na so kafirai na neman tsani zuwa gare su su kuma bauta Allah suke wayarjuna rahmatahu suna neman rahama Allah wayakhafuna azabahu suna tsoron azaba Allah fa inna ibtigaa alwasilati ilayhi abinda ake nufi da neman tsani zuwa ga Allah huwa talabu man yatawassalu bi neman wanda zai kai ka ga Allah ay yatawassalu wa yataqarrabu bihi ila Allah subhanahu zai kusantar da kai ya kai ka zuwa ga Allah sawun kana ala wajhi al ibadati wa ta'ati wa difalil amr kaji ko wannan abin ya zama ibada da da'a da kwatanta umarnin Allah aw kana ala wajhi su'ali lahu ko kuma wani mai ibada ya roka maka Allah wal isti'azati bihi ko kuma ka nemi tsarin Allah raghbatan ilayhi fi jalbil manafi wa daf'il madar kana kwadayin abin da ke wurin Allah dan Allah ya baka alkhairi ya kautan maka da ainihin sharri wa labzud du'a'i fil qur'an lafazin addu'a cikin alqur'ani yatanawalu hadha wa hadha yana dauke da ma'anar bauta Allah ita kanta da kuma roƙon Allah shine hadha wa hadha din misali in yad'una min dunihi illa inasa kaga nan me kenan ai in ya abuduna in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytana maridan kaga wannan me kenan ai in ya abuduna da Allah yace misali lahu da'watul haqq lahu da'watul haqq wal ladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahu bi shay'in illa kabasi da kafai ila almai yabluga fahu wannan ko me kenan roko wal ladina yad'una min dunihi waɗanda suke kiraya koma bayan Allah la yastajibuna ba za su ba su amsa abin da suke amsa musu akwai wannan da alqur'ani la yas'amu al-insanu min du'a'il khair wa in massahu sharr fa ya'usun qanut la yas'amu min du'a'il khair roko din kenan ai la yas'amu min su'alil khair mutum baya gazawa bai gajiya da roƙon Allah da cewa Allah ya bashi alkhairi yayin da Allah ya goga mishi wani sharri na jarabawa sai da mai ya'usun qanut sai da mai ya yanke tsammani daga rama Allah ya mutuke fuska ya zama cikin ya'as da ainihin qunut to wannan dabi'a dan adam ce kamar da Allah ya ba da labari ya fi kowa san dan adam haka Allah yake wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi ko wa idha massahu sharru fa zudu'a'in 'arid sai Allah yace kul ma oke wannan daban kenan ko cikin sai an da kul ma abukum rabbi laula du'a'ukum Allah ba ruwan shi da ku ba dan du'a'ukum ba wa qala rabbukum du'uni astajib lakum kaga wannan da ma'anar addu'a kenan addu'a ta roƙon Allah wancan kuma da ma'anar addu'a ta bautawa Allah shine yake cewa lafazin du'a'i a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar addu'a yana zuwa da ma'anar bautar Allah yace addu'a bi ma'anar ibada aw du'a bi ma'anar mas'ala kaji ai addu'a da ma'anar ibada ko addu'a da ma'anar roƙon Allah wa in kana kullu minhuma yastazimu al-akhar ko da yake kowanne a cikin shi akwai ɗaya a cikin addu'ar ibada akwai roƙo a cikin addu'ar roƙo akwai ibada lakin al'abd qad tanzilu bihi nazila, amma bawa wani lokaci wani bala'i na iya auka mishi, fa yakunu maqsuduhu talaba hajati, sai da ma a lokacin abin da yake nema kawai bukatar sa, wa tafrija qurbati, da yayi mishi bala'in da yake ciki, fa yas'a fi zalika bisu'ali wa tadarru'i, sai aiki wajen roƙon Allah da kankantuwa zuwa ga Allah, wa in kana zalika min al-ibadati wa ta'a, koda ko wannan abin da yake ibada ce da biyayya Allah, summa yakunu fi awwalil amri qasduhu husula zalika al-matlub, sai zama dai amma asali abin da yake nema wannan bukata, mutum ne shiga cikin wata bukata sai tashi yayi sallah, kaga sallah jinsi ne na ibada, amma sai ya zama asalin manufar shiga wannan sallah kawai wannan abin da yake so ya samu yanzu na yayewa bala'in da yake ciki, minar rizqi, yana neman wani arziki, wan nasari, yana neman wata nasara, Allah ya bashi nasara kan wani abokin hamayyarsa ko wani abu da yake nema, wal afiyata, ko lafiya mutlaka, kamar wanda cuta ta dame shi kuma tashi tana nakuda, sai zo yana sallah cikin dare yana roƙon Allah, sai ga a lokacin zuciyar shi ba ta raya mishi ya samu ladan wannan sallah a lahira, so yake kawai da ya gama sallan nan yayi addu'a, Allah kawai sauke ta lafiya, damo shi kenan a lokacin ku, thumma du'a'u wa tadarru'u yaftahu lahu min abwabil iman billahi azza wa jalla wa ma'rifati wa mahabbati, sannan wannan addu'an da yayi da rankufawa a gaban Allah yana bude mishi kofar imani da Allah da sanin Allah da kaunar Allah, domin idan Allah ya amsa mishi sai ya ji ya ƙara imani cewa lalle Allah yana biyan bukata, ya ji ya ƙara kaunar Allah irin kaunar da mu'mini suke, walladina amanu ashaddu hubban lillah wa tana'umu, kuma ya ji dadi bi zikirihi da ambatan Allah, wa du'ai da addu'a da yawa Allah, ma yakunu huwa ahabba ilayhi wa azama qadaran indahu min tilkal hajati allati ahmalu, sai ya zama wannan dadin imanin da wannan ƙarin samun sabatin sai ka ji yafi maka dadi fiye da bukatar da Allah ya biya maka, haka mumini yake samun kanshi, wa hadha min rahmatillahi bi ibadi, wannan ya daga cikin rahama da Allah ya bayin sa, yasuquhum bil hajati dunyawiyya ila al maqasid al aliyyati ad diniyya, Allah yana jan bayi ta hanyar bukatun su na duniya zuwa ga manufa ta can sama ta addini, mutum da ya zo yayi addu'a asalin manufar shi ga wannan addu'ar shine Allah ya ba mishi bukatar shi ta nan ta yanzu, amma da Allah ya tashi biya mai sai ya ji dadi, dadin da ya ji sai ya samu karin yakinin cewa lalle Allah ke yi, dan da ya ga kamar abin ba zai yi ba, an tare an hana abin ya yi, amma da ya koma zuwa ga Allah yayi wata bauta ga Allah, yayi azumi ko ya tashi yayi sallar dare yayi addu'a, ko kuma cikin watin samun kanshi da ya a cikin abin nan kunci da sarkakiya, sai kawai yayi wata addu'a, Allah ka taimake ni ko Allah ka yaye mini, sai Allah yaye mai, to imanin da zai ji ya ƙara samu da ƙarin kauna Allah da yarda da Allah da zai samu, sai zama yafi mishi muhimmanci fiye da bukatar da Allah ya biya mishi, dan tayi wannan bukata za ta tare mishi wani ba a lahira ne inda an bata a lahira, amma yanzu an ajjala mai ta a duniya, to sai zama wannan ƙarin imanin yafi mishi falala, to wannan falala Allah ne cikin rahamarsa yake bude mu'mini hanyar samun ta, dan su samu falahi a lahira, su zama abinda suka samu yafi musu muhimmanci fiye da na duniya, malam yace wa qad yaf'alu al-'abdu ma amara Allahu bihi ma umira bihi ibtida'an li ajli al-ibadati wa ta'ati lahu, bawa na iya aikata abinda aka umurce shi da shi tun farko na da'a da ibada, walima indahu min mahabbati wal inabati ilayhi, saboda abinda ke tare da shi na kauna Allah da kuma zuwa ga Allah, wa khashyatihi da tsoron Allah, wa imtithali amrihi da kwatanta ainihin biyayya Allah, wa in kana zalika yatadammanu husulal rizqi wan nasri wal afiya, koda ko wannan ibada tana dauke da samuwar arziki da taimakon Allah da lafiya, wa qala ta'ala, Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ubangijinku ya ce ku roke ni zan amsa muku, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi allazi rawahu ahli sunani wa abu dawud wa ghayruhu, a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito daga gare shi malami masu as-sunan abu dawud da sauran su suka ruwaito, manzo Allah ya ce addu'a huwa al-ibada, addu'a ita ce ibada, thumma qara'a qawluhu ta'ala, sannan sai manzo Allah ya kafa hujja da wannan fadin Allah da Allah yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa kad fassara hadha al-hadith ma al-qur'ani bi kila an-naw'ayn, haka manzo Allah ya fassara ainihin wannan hadisi da ayat al-qur'ani da duka abun guda biyu, addu'ar ibada da addu'a ta mas'ala, ud'uni ay ibuduni, ku roke ni ma'ana ku bauta mini wa ati'u amri kuma ku mun biyayya astajibu du'a'akum sai na amsa muku addu'o'in ku wakila an ce saluni wadai ma'ana kuma da'uni bi ma'ana saluni u'tikum sai na baku wakila al-ma'ana yayi ni haqqun mala yace dukkan ma'ana guda biyu daidai ce gaskiya ce za mu sarara anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah sai mu tashi a ainihin gaba da yake cewa fi sahihaini سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله